Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimakin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Mahmud Lalo. Wata makwancin guguwa da ta ratsa kudu da tsakiyar yammacin Amurka ta halaka akalla mutum 11. Bayanai sun yi nuni da cewa guguwar ta sauka a akalla jihohi 7 a sassan Amurka, inda har ta sa wani dandamalin wani gidan rawa ya rufta a jihar Illinois. Jared Gaya jami'i ne a hukumar kula da yanayi a Amurka.
As we transition here from March into April, we do get occasional severe weather and tornado outbreaks.
Yace a duk lokacin da aka shiga watan Afrilu bayan fitowa daga watan Maris, akan samu irin wannan guguwa da yanayi mai tsanani, musamman ma a tsakiya da gabashin Amurka.
Northward into parts of the Central Plains and Midwest.
Masu gudanar da bincike kan mamata sun ce mutanen da suka rasa rayukansu hudu daga garin Wayne suke a jihar Arkansas. Sannan an samu rahoton mutuwar wasu mutane a Alabama, Illinois, Indiana da Mississippi. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a bayanin da take fitarwa a kullun kan Ukraine cewa babban janar ɗin sojin Rasha Valery Gerasimov ya gaza cimma burinsa na ganin an kai wasu jerin hare-hare a Ukraine da zumar faɗaɗa ikon Rasha a yankin Donbass. Gerasimov ne ya karɓi ragabar tafiyar da dakarun Rasha a yakin da take yi a Ukraine, a cewar rahoton na ma'aikatar tsaron Birtaniya. Kuma ga bisa dukkan alamu, cikin kwana 8 da ya karɓi shugabanci ya gaza taɓuka komai. Ma'aikatar ta ƙara da cewa Rashar na tafka asara idan aka kwatanta da nasarar da take samu, inda take kassara ƙarfin dakarunta. A ranar Juma'a, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya zauna bayan da shugaba Vladimir Putin ya sanar cewa ya cimma matsaya da Belarus, wacce ta amince zai girke wasu makaman nukiliya a ƙasar a watan Yuli. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Pakistan ta ce akalla sojojinta hudu aka kashe bayan da wani gungun ƴan ta'adda ya tsallako daga ƙasar Iran ya kai hari kan wasu dakarun ƙasar da ke sintiri a tsakanin ƙasashen biyu. Harin ya auku ne a lardin Kesh da ke kudu maso yammacin Baluchistan, kamar yadda wasu sanarwa da dakarun Pakistan suka fitar da ce. Ofishin jakadancin Iran a Islamabad ya alawade da harin, inda ya miƙa saƙon jadansa ga iyalan sojojin. Firayim Ministan Pakistan Shehbaz Sharif a nashi ɓangaren ya nuna takaicinsa kan kisan dakarun ƙasar tasa, yana mai cewa sun mutu a matsayin jarumai. Jakadiyar Amurka a Kenya Meg Whitman ta yi alawade da harin da ake zargin wasu 'yan sanda sun kai kan wasu 'yan jarida yayin da 'yan adawa ke zanga-zanga a ƙasar. Rahotanni sun yi nuni da cewa wasu 'yan jarida shida da ke ɗaukar rahoton zanga-zangar sun ji rauni, sannan an lalata musu kayan aiki. Bayanai sun yi nuni da cewa Eric Isinta na gidan jaridar The Nation Media da Timon Abuna na Standard Group sun ji munanan raunuka, lamarin da har yasa aka garzaya da su asibiti. Ana dai zargin 'yan sanda ne suka jefa musu hayaki mai zaƙwalla a cikin motar da suke ciki a ranar 30 ga watan Maris, yayin da 'yan adawa ke bore. Rundunar 'yan sandan ƙasar ta Kenya dai bata ce ufun ba, sannan bata kama wani da ake zargi da laifin kai harin ba. Idan muka leƙa fagen wasanni, dan wasan na fili Victor Osimhen ba zai buga a karawar da ƙungiyarsa za ta yi da AC Milan a yau Lahadi ba. Ƙungiyar ta Napoli ta sanar a ƙarshen makon nan cewa Osimhen, wanda ɗan asalin Najeriya ne, ya ji rauni a ƙafarsa ta hagu. Ta ƙara da cewa mako mai zuwa za a duba yanayin raunin nasa a ga ko zai iya komawa buga ƙwallo. Wani rauni na Osimhen ya sa magoya bayan ƙungiyar ta Napoli sun fara dasa alamar tambaya ko ɗan wasan, wanda shi ne ya fi yawan ƙwallaye a gasar Serie A ta ƙasar Italiya, zai iya buga wasan kwata fayar da ƙungiyarsa za ta yi da Milan a gasar zakarun nahiyar Turai ta Champions League. Osimhen ya zira ƙwallaye 21 a wasanni 24 da ya buga a wannan kakar wasa, lamarin da ya ba ƙungiyar tasa ta Napoli ba da tazarar maki 19 tare da zama a saman teburin gasar ta Serie A. Osimhen ya ji rauni ne bayan da ya dawo daga bugawa Najeriya wasa.
labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki dole kasuwa.
Assalamu alaikum jama'a barkamu da warhaka barkamu da saduwa da ku a daidai wannan lokaci na sauraron shirin kasuwa akai miki dole. To yau shirin kasuwa akai miki dole yaya da zango a wannan kasuwa ta Baje Koli dake kofar gidan raya al'adu na gargajiya wato gidan raya al'adu na Abdulsalam Adam dake nan birnin Damagaram.
Assalamu alaikum gani nan a wata rumfa da ta hada kayayyakin gargajiya sunan malama.
Assalamu alaikum sunana Shatibu Kari president ta aikin hannu daga Tant. Wallahi wannan kasuwa tabarkallahi wanda yazo ya gani na ka kayayyaki iri-iri wanda ake
su
akwai akoshi na gargajiya da goshi bukuru ba komple da faifan shi da zuwan shi da kuyarkin shi mata cintuwa
da koshiya ta cintu
da koshiya ta cintu na kawo ciku na kawo lohiya na kawo wake na kawo dawa na kawo kayan kamshi garin dan wake ne kuskus ne wasa-wasa dambu ne kwarya gidauniya zananna ita ma da liddahinta da kindanta da faifanta ta shan hura kawai he dama kural ma akwai ta
ba shanka to ya kasuwa
to kasuwa kin san sai dai a ce yanayin ta amma muna kai kuka ran Allah mu gabatar mu da Allah
amma kin sabu zuwa irin kasuwannin Baje Koli
wallahi kasuwa Baje Koli ko ta ina zuwa ko ta ina wallahi ina zuwa ina kai kaya ko wallahi masha Allah wannan mata gida da aka ce mu ar muka zo dan dai mu hudu jihar mu kunya kullun bai wa mu je mu hudu ta wani mu kuma ta mu gata
to ya kike ganin karkuwar kayayyakin mu na gargajiya a sauran kasashen da kike zuwa Baje Koli
wallahi kayan mu na gargajiya tsakani da Allah muka tayi Baje Koli gaskiya yanda koran gazanannu suke da bukurin ga gaskiya da kana da muka safara na gona tsakani da Allah wallahi da himma suna sai
ana
na sai da gudu wallahi
yanzu kuma wannan bukurin naki da waiwai da wannan ƙwarya gidauniya ta shan fura da liddayi da kindanta nawa nawa kuke ke tsoda farashin
faratin su to namu nan gida da nan can ba dai bane tunda namu nan can namu nan gida gidauniya complete shi kabiyal ne ako shi complete shi kago mane amma an kasashen waje ne wannan bukuru shi ka 20 ne complete gidauniya shi kago mace complete kuma wannan tuku ba yanda babu akwai na shika 2.5 akwai na shika akwai na 300 akwai na 150 akwai an dala 100 kowa daidai karhin shi
to kaman miye kubewa naga akwai miye kubewa da dawo gona da suwaki su kuma na operation su yake
operation su miye kubewa kanana chest shika bi ce me bi mata akwai ta 300 akwai ta shika dawo gona wannan bada ake ce mata el gaugawa 150 tiya wake jika guda malohiya tiya da ladari kuma akwai na sak kilo da muke mu kiran da muke yi muna so dan Allah nan su kama mu masu hannu da shuni gaskiya mu yanzu wannan noma ne nayi in ba dan da dai noman ba gaskiya ban da kudin da zan sai kuma ban da wanda zai bani in shi in auna a kasuwa.
Assalamu alaikum malama sunan
sunana Afsatu Musa gasunan dai miya ce wannan miya malahiya wannan ta kudi ne wannan lemu ne bisaf na tsamiya wannan na waro ne wancan na dan kuka ne wannan garin wake ne wancan maganin estoma ne wancan kwatatasai ne
to ya kasuwa
a kasuwa alhamdulillah ana sai
ba kamar nawa ne farashin waɗannan kayayyakin na kikin dan zana mana
kowane da farashin shi daban-daban wannan shi miya jika wannan ta kudin kanana 60 wancan kuma 120 wannan kuma shi ma 50 wancan su kuma jika ne rogon dan waken ne garin dan waken ne wancan kuma ganin estoma shi ma 60 ne miya kuka ita ma jika ce
to kamar dama kin saba zuwa irin wannan kasuwa ta Baje Koli ko kuma wannan shine karo na farko
muna tahiya wannan ba shi bane karo na farko mu ne yamai daidai muna zuwa da inda aka kiraye mu
nan ina tare da wani malami assalamu alaikum sunana malam
wa alaikum assalam sunana malam aminu abin da ya kawo ni nazo naga kayayyakin ne gaskiya san burge ni tabarkallah masha Allah saboda amfanin su da kuma wasu abubuwan da ana kawo mana su daga wani wuri, kuma yanzu sai na gani ana sarrafa su nan. Na zo na dudduba na tambaya, akwai kamar farsil wannan da tai magana da biyan addu'a, kuma kamar akwai kuɗi da suke yi wanda ake dan amfani da shi, kuma tabarkalla ta kuɗin sun gyara shi sun tsaftace shi da su digadigai, kuma akwai kamiya, kuma kamar albasa ma suna busar da ita wani kayan abin da ake noma maimakon ya lalace. To yanzu an samu hikima wanda ake adana shi, kuma tabarkalla abin ya yi kyau yadda ka san a kasashen waje.
Ka saya ma matanka?
A gaba zan saya dai, yana da dudduba insha Allah na zo in sayi wanda za a dan yi amfani da shi mu dan tattaba mu ma.
Assalamu alaikum malami.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
Shi na malama
Kabiru Jibriya. Mun kawo kayayyaki na namu na gargajiya na aikin hannu, akwai su cutwash, su tafi, su stack.
Kayan wata ne dai
nake. Kayan wata, namu na gargajiya ba, carpet, santir, su alibi.
Santir shi ne ake ce ma belt ko na karme na sawa a wani.
Na sawa a wani ba. Balka, akwai zubanya na azurwa.
Buga wani can ina gani wannan kamar irin kayan bugaje ne, mine ne shi kuma?
Wani wanda ake sama, wanda ake ma raƙumi ado. Insha Allah.
Insha Allah. Wannan kuma fa?
Wannan
na sa?
Wannan na maza ne wannan. A wuya ake sa shi na buza ne. Buga insha Allah.
Kamar na angwaye ma ko? Kamar nawa ne farashin su?
Ba nan gaba. Saboda akwai wanda zai zo sari, akwai wanda zai zo wanda ba sari bai yake so ko biyu haka.
Kamar shi wannan carpet din nawa
ake? Wannan carpet din muna sai da yayi shi complete da puff din shiga suran guda biyu jika satin. Wannan muna sai da jika uku. Wannan adar raƙumi akwai na 12, akwai na 15, akwai na 10. Dukka ba inda bin ma'aika ba. Daga nan Mali, Burkina, Benin har zuwa su Maroc, su Alger. Duka mai aika
ba. Na iso wani shago. Assalamu alaikum malami.
Wa alaikum salam wa rahmatullahi
wa barakatuh.
Sanusi Malam Halil. Muna sai da kamar irin azurbofi, irin kayan fulani, sakiyoyi, murjani da sai sauransu gaba ɗaya da haƙorin makarin dai gasa.
To kamar yaya farashin yake?
To farashi dai mu dai yanzu dai farashin sosai muna da ragi sosai. Su wanga sakiyoyi na hannu muna ba da su kan 400 shine free market.
Zobanya fa?
Zobanya akwai wannan muna sai da su 30.
30 ko? Ana ba da haƙorin makka. Shi kuma yake?
Haƙorin makka akwai na dala 100, akwai na dala 40 ma.
Na zinariya ne?
Ba zinariya bane, haƙori ne dai mai kyau.
Na wace ƴaluka take so?
Ƴaluka take so muna sai da ta kan farashi dala 30.
Aya ci niki?
To yanzu dai mu ce alhamdulillah, amma yanzu nan muka fara kasawa.
Suna malam
Alhaji Murtala Badamasi, Kano, Nigeria. Mukan kawo riguna kala-kala daga kasashen waje. Dunkuna na bariki na sha'awa, garan bubu na manyan shaddoji na manyan mutane, madala malumalin garan bubu da na shaddoji da na cikisi kala-kala. Mukan kawo na manyan na samari da na dattawa da na tsaji da na yara ƙanana. Da na irin na kuwa muna kawo.
Na mata.
Insha Allah.
To kamar ya farashin yake?
Aka samu na jaka 25 irin na manyan riguna haka. Akwai na samu 40 yayin shaddodi. Da kuma kufta na hannu haka na jaka 20 zuwa 18 zuwa 25 duk muna da su. Ko kuma yan masu sauki-sauki haka na 10 zuwa dan ƙasa kadan haka duk muna da su kala-kala.
To ya kasuwa ciniki?
Aje haka kasuwa, ba kasuwa. Wallahi haja.
Sunan malama
Ramatu Mahmudu Kanya Malam Gasha. Magunguna ne nake saida, ina saida maganin zafi, rana, basir, kaikan gaba, infection, ko me kaikai ko me tsiro, duka ina da maganin shi. Kuma ina da maganin diabetes, ina da na tension. Magunguna dai kala-kala, can ganyen magarya ne. Wancan kuma bazar kwaila ce wanda ake hada tsimi na amare da ita.
Ba shakka. Wannan kuma fa?
Wannan bagaruwa ce, wannan kuma karaki ne. Wannan hankufa ce, ita ma muna hada maganin basir da ita. Wannan kuma karangiyar kusa ce.
Karangiyar kura?
Ita ce, ana hada mallaka da ita, kuma ana hada maganin infection da ita.
Koya kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah, da ana sai da Allah sa albarka.
Sunana Shehu Abdullahi Sufi.
Malam Shehu, na ga shagon naka masha Allah, kaya zaka iya zana mini ko da mi da menene ka kawo nan kasuwa?
Muna da magani kamar haka. Wannan kinga shine na bakin rafi, magani ne na karfin maza. Wannan magani ne na bangaren iska, ko kaga mutun ya fita da gudu sai an kamo shi. Wannan kwalli ne na bangaren kaikayin ido, ko kana gani garara ko kana gani dindimi. Wannan Zainab kenan, man gashi ne. Wa wannan
mutun anti Alash
fa insha Allah wannan ajira anti Alash din da keji mata suke fada hajiya. Wannan da yake gani ita ce ne wanda ake ce mai gida ta wona shirya. Yawwa.
To kuma yaya mutane suna zuwa suna saye?
Alhamdulillah. Da mazan da matan kowanne yana saya bakin gwargwado.
Dawa dan mai dawa Baushi, salamu alaikum.
Amin alaikum salamu hajiya.
Sunan Baushi.
Baushi Ibrahima, mun kawo magunguna iri-iri. Akwai na istoma, akwai na diabetes, akwai na zanzana, akwai tularan iska, akwai kuma man jimina ko bangaren riƙewar jijiya ko bangaren tsohon targade ko tsohuwar kariya ko tsohon ciran nama. Wannan watan Kado ce, wannan watan Majiliya ce, wannan watan Tanku ce, wannan Dila ne, wannan Kerkeci ne, wannan Damusa ce.
Ba shakka.
Wannan Mazo ne.
Ba wani hoihoi ina gani da wuri, ga kuma wani hoihoi can da.
Wannan hoihoi in mutum yana so bincike ne ake mun.
Ga wani hoihoi nan.
Eh shi wannan hoihon kamar yanzu in mutum iska ce take damun shi, kawai in ya dora hannu in ya juya muka gani. In ita ce in baka iska ce in wara ce ma ga yamu.
Yanzu na dora hannu na shi kenan sai a ga yamu.
Sai a ga yamu ki abin da kenan. To abin da ke damun ke yin kika dora kawai sai ga.
Ba wani kashi ne ina ganin shi kato.
Wannan ba kashi bane. Kan babba da jika ne.
Babba da jika.
Eh shine iyakar iska dan wannan aka sa tularan iska a ciki.
To ya kasuwa?
Kasuwa alhamdulillah. Tunda dai
dama ka saba zuwa kaso baje koli ko ko shine karo na farko.
Ina zuwa baje koli, ina zuwa Burkina, muna zuwa Senegal, Ghana, ina zuwa Kaduna.
Ina tun karo wani shago sai kamshi ya bige ni. Assalamu alaikum.
Alaikum salam mawe kilewa sale
kilewa sale alhamdulillah inda kasu kilewa sale alhamdulillah to inda tunum
sai bakura ari
to bakura ari muna iya sanin irin abubuwan da kake saida a wannan shago naka
akwai shiga suna akwai su umura su gaggab su sandal su alud
madalla to kamar nawa nawa ne wadannan kayayyakin naka
wannan ai kayan ka san akwai na jika uku akwai na jika biyu akwai na jika biyar
kalemi amma na ga wannan babban bokitin shi ai ya hiji ka biyar ko
ai kanan ne ai duk gaba daya ne muka yi akwai na jika 25 akwai na jika 50 wannan na ruwa su kuma jika biyu da rebi haka jika 1300 haka muke saida
ko daga gari ka zo
daga Maiduguri na zo
daga Maiduguri
juralen
to kai menene aikin ka a wannan kasuwa
ta zo sikirta ne wannan garden ne ni kenan ga kula da runa kuma wasu zo suna so a ba sa runa sai an ba su an yi musu salon runa ba mu so dan sabke mutum da guri da kazan ta haka kuma muna so da yar barki saboda wurin ne babu mu kenan ga gyara shikara mai zuwa
kai ne mai shasharewa da gyara da kafarun runa
ubi da wani calendar wanda an kawo draft da yanda zai dadi wurin ya kara ni maso kuma ana so kanan wurin ya kara burge shi ne
to madalla masu sauraro duka anan muka kawo karshen wannan shiri na kasuwa akai miki dole wanda ni Tamar Abari na shirya na gabatar sai kuma wani jikon insha Allah
shirin bi o e hausa kasuwa akai miki dole kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
Sunana Reverend Dr. Shuaibu MBL shugaban makarantar tauhidi na Ekwa a Bayara wato Ekwa Theological College Bayara godiya ga Allah abinda ya shafi alheri daga Allah yake kuma abinda addinin Christianity ya koyas shine ko wani Kirista yayi alheri wa dukkan al'umma ko ka san shi ko baka san shi ba ko yana addini tare da kai ko ba tare da kai ba kuma alherin ya sa Yesu Almasihu ya zo cikin duniya ya koyas ya wa'azantas shi ma ya aikata alheri a mutane daban-daban da kutare da makafi da guragu da ma waɗanda suka kamu da cutuka iri daban-daban Yesu yana so mu koyi wannan sai ya ce albarka ne ku masu tawali'u gama Allah yana jin dadin wannan yana ce mana mu yi jin kai ga kowa domin mu ma mu sami jin kai a wurin Ubangiji Allah kuma duk wani abin da ke da kyau abin da ke da gaskiya abin da ke da kamun kai a ciki yana ana son Krista ya zama mai jajircewa a ciki da cewa yana yin ayyuka masu kyau Allah ya ji dadin sa ya sami albarka a ranar gobe kiyama
Madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai magana ne akan shafe-shafe don sauya kalar fata da aka fi sani da bleaching Bleaching ko shafe-shafe don sauya kalar fata abu ne da ya zama kamar ruwan dare a tsakanin al'ummar Najeriya musamman matasa mata da maza a lokacin da take jawabi a wurin bude taron wayar da kan kafafen yada labaru na shiyar kudu maso yamma a Najeriya shugabar hukumar kula da tabbatar da ingancin abinci da magunguna ta kasar Mojisola Adeyeye ta buƙaci 'yan Najeriya da su lura da irin illolin da ke tattare da irin waɗannan mayukan shafawa Dr. Mojisola Adeyeye ta ce amfani da irin waɗannan mayuka na bleaching kan haifar da ciwon daji da yin illa ga muhimman sassan jiki da haddasa kumburin fata da sauransu shugabar hukumar TANAF Dr. kuma ce ko a shekarar da ta gabata sakataren gwamnatin tarayya Boss Mustafa ya ja hankalin hukumar ta hanyar aike mata da takarda kan daukar matakai don dakile waɗannan bala'i da ke yaduwa a tsakanin al'umma inda ta ce tuni hukumar ta fara aikin wayar da kan jama'a a kafafen yada labaru da aikin leken asiri tare da kai samame a wuraren baje kolin kasuwanci don kwace irin waɗannan kayayyaki hakan ya sa shirin lafiya uwar jiki na wannan mako ya zanta da Dr. Khalid Sunusi Kani da ke bada gudunmawa wajen wayar da kan al'umma akan cututtuka da dama da ke aiki a asibitin koyarwa na Muhammad Abdullahi Wase wanda aka fi sani da asibitin Nasarawa a jihar Kano inda yayi mana bayani game da bleaching da illolinsa da farko ya fara da bayani ne kamar haka
Abinda masu sauraron mu ya kamata su fara sani shine shi wannan ta'ada ta bleaching abu ne da a yanzu haka yana ciwa al'umma to a kwarya musamman a nan nahiyar Afrika mata da yawa sun dauki wannan ta'ada suna ta yi ba dan wani abu ba sai dan su gusar da wannan baki da yake cikin jikinsu sannan kuma su ga sun zamanto wato farare suna ta sheki suna ta haske to wannan nan mayuka da ake amfani da su ana kiransu da bleaching creams ya kamata masu sauraron mu su fara sanin cewa ita wannan bakar fata ba wai wani abu bane ba da kawai aka haife mu da shi ko kuma kawai aka ce ba a san mu aka yi mu a haka a'a da akwai abinda yake faruwa a jikin bil'adama da akwai waɗansu kwayan halitta ko kuma mu ce ƴaƴan halitta a jikin dan adam wanda muke kira da melanocytes waɗannan ƴaƴaye na halitta wato cells su ne wanda suke jikin fata wanda kuma suke ba mu kala na wato baki-baki da ake gani a jikin mu wannan sinadari ko kuma waɗannan wato ƴaƴaye na melanocyte suna fitar da wani sinadari wanda muke kira da melanin wato shi wannan sinadari na melanin shine abinda yakan ba wa bil'adama baki a cikin jikinsa wanda ita wannan fata da masu sauraron mu suke gani a jikinsu ya zama wajibi su sani cewa ko dai fatar dan adam zaka iya raba ta wato gida uku wacce take sama da wacce take tsakiya da wacce take can karkashin kasa idan kuma kaga dama ka fasa ta ta iya zama wato wajen gida bakwai to waɗannan fatoci da suke cikin jikin bil'adama Allah subhanahu wa ta'ala ya shirya su ne ya yi su ne domin su bada kariya da kuma ingantacciyar lafiya a jikin bil'adama to su waɗannan mayuka na bleaching idan mutum yana amfani da su suna kokari wajen dakile tasiri na shi wannan kwayar sinadari da ake kira da melanin abinda yake bada wannan baki a cikin jikin bil'adama kenan so idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar waɗannan fatoci da muke magana akai wajen ninki wajen guda uku ko kuma kace idan kara fasawa kace guda bakwai waɗannan mayuka sukan yi tasiri wajen kwakwale da yaɗe ita irin wannan fata wanda mutum yake gani a matsayin mara kyau kenan wato baka kenan to idan ana wannan dakile wannan sinadari to shine mutum yakan ga ya zama dau yayi haske kenan
to likita shin wasu irin illoli ne ke tattare da yin bleaching
waɗannan kan mayuka da ake ta amfani da su a tsakanin maza da mata, ina mai tabbatar miki suna da illoli masu ban mamaki, da akwai illolin da za mu iya cewa suna da jibinci ga su waɗanda suke yin amfani da waɗannan mayuka, da akwai ma illolin da waɗanda suke tare da waɗanda suke amfani da mayukan za su iya shafar su, da akwai illolin da idan mace tana dauke da juna biyu wannan mayuka da sukan yi amfani da shi na bleaching shi ma zai iya cutar da ɗan da suke dauke da shi a cikin cikin su a yayin da suke da juna biyu. Bari mu fara da illolin da waɗannan mayuka sukan yi wa masu amfani da shi. Zaki ga cewa mata waɗanda suke amfani da waɗannan mayuka da akwai yiwuwar za su dinga wani irin hamami da kuma wato karni. Waɗannan mayuka sukan kawo wannan hamami sakamakon waɗansu wato chemical sinadarai da akan yi amfani da su wajen hada waɗannan magunguna. Wannan hamami da wari da zaki iya jin masu dauke da wato wannan ta'ada ta bleaching suna yi yana da jibinci da fatar su da takan wato kwakware a cikin yayin da suke amfani da waɗannan mayuka. Zaki ga cewa idan mutum yana amfani da waɗannan mayuka wani lokaci idan sun zo kusa da kai zaka dinga ji kamar karni irin na jini. Dalilin da yasa akan ji irin wannan karni na jini shine zaki ga cewa idan mutum yana yin bleaching kamar abinda a Hausa take cewa mutum ya ci bleaching zaki dinga ganin jijiyoyin jininsa ko magudanan jini a wajajen saman fatarsa. To idan rana ta zo ta daki wannan fata ta bil adama zaki ga cewa wannan karnin jini yana fitowa. To wannan shi ma ba karamar illa bace. Shi kansa wanda yake bleaching din zaki ga cewa yana jin warin kansa da kansa. Sannan wannan illa ta bleaching bata tsaya a nan ba. Zaki ga cewa mata waɗanda suke bleaching ko maza waɗanda suke bleaching ba sa son shiga cikin rana. Dalili shine yayin da suka shiga cikin rana suna ji kamar ana kona fatar su ne. Ya zama wajibi mutane su sani wannan bakar fata tana taimaka musu matuƙa kwarai da gaske wajen ganin cewa zafin rana bai fiye illata ita wannan fata ba. Amma yayin da suka dade wannan fata wacce take baka suka dago da fara za su dinga jin matsanancin zafi a cikin jikinsu. Sannan wannan illa ba ta tsaya a nan ba. Ita wannan fata idan ana shiga rana wata rana zaki ga cewa sun yi jajawur kamar an soya kosai. Idan tayi wannan ja ta zama abin da muke kira da hyperemic saboda an tunkudo jini yayo sama yayo wannan waje. To wannan shi yakan ba su illa su dinga samun wani dabbare dabbare su zama baki a jikin jikinsu. Wannan duk illoli ne da shi wannan wato mayuka sukan yi a jikin bil adama. Wannan illa bata tsaya a nan ba. Waɗannan mayuka da sukan yi amfani da su da akwai wani sinadari da muke kira da mercury. Wannan sinadari na mercury yana ɗaya daga cikin abin da ake kira da toxic heavy metals. Wato abubuwa ne da idan suka shiga jikin bil adama sukan haifar da illa matuƙa kwarai da gaske. Idan mace tana amfani da waɗannan mayuka na bleaching da akwai abin da muke kira da mercury poisoning. Saboda wannan sinadari da waɗannan mayuka suke ɗauke da shi, to wannan sinadari na mercury zai shiga cikin jikin bil adama zai taru sai ya haifar da matsala. Waɗannan matsaloli su ne wannan sinadari na mercury ba zai tsaya a iyaka cikin jinin bil adama ba sai ya tafi waɗansu sassa na bil adama ya lahanta su.
Masu sauraro kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Likita ya koro jawabi amma kuma lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki. Ala tilas anan za mu dasa aya a cikin shirin namu na wannan mako. A mako mai zuwa za mu ci gaba da tattaunawa a cikin shirin inda likita zai ci gaba da yi mana bayani kan irin cututtukan da bleaching ke haifarwa. A madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka dangane shirin ya zo muku, sai Dr. Kani da ya kasance tare da mu a cikin shirin. Ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake cewa ku tare mu a wani makon dauke da ci gaban shirin. Mu huta lafiya.
Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni, Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku, auni lafiya.